بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبركم دا سادوا ونن يمتنا لاربا wanda shine yammacin 15 ga watan Sha'ban hijira da shekara 1441, wanda kuma ya dace da ranar 8 ga watan Afrilu shekara miladiya ta 2020. A ci gaba da tattaunawar mu akan matashiya da muka yi mata take da mafarki. A darasi na farko mun yi kokarin yin bayani akan menene muhimmanci da kuma alakar mafarki da rayuwar mu a matsayin mu na musulmai. A wannan kuma wanda shine darasi na biyu insha Allah zamu tattauna akan hakikanin me mafarki da kashe-kashen sa, sannan idan lokaci ya bayu mu tafi zuwa ga bayani akan ladabban mafarki ne to. Sunana Kabiru Abubakar, wanda aka sani da Asgar, daga Darul Hadith Salafiya Zaria Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria rahimahullah. Ba tare da bata lokaci ba, ƴan uwa masu albarka, menene mafarki? Al'ummomi mabambanta, ko mu ce masana a cikin al'ummomi mabambanta, tun da can har zuwa wannan zamani da muke rayuwa, sun yi ta kokari su fahimci ma me mafarki a cikin bincike na ilimi da ake yi, sawa'un bincike ne wanda yake na tajiridi, wato na laboratory, ko kuma bincike na fage wanda ake ce ma field work ko research abin nan. Wato field research kuma kamantarsu, zai yi kokari su fahimci me mafarki ke nufi, amma sun gaza kwarai da gaske, sakamakon galibin masu yi wannan binciken mutane ne wanda suke ba su yi imani da gaibu ba, ba musulmi ne waɗanda suka san addini ba, galibinsu masana ne a ilmomin wato kimiyyar ɗan adam ko ilmomin dinnin kwakwalwar ɗan adam, ko kuma ilimin zamantakewa ko falsafa ko makamantansu. Da haka kun gaza samun bayanai wanda suke bukata, wanda alhamdulillah musulunci shine kadai ya bada bayanai cikakku da za su yi amfani a wannan fage. Akwai wani marubuci sananne wanda ya rayu a karni na 20 da ya shuɗe, ya rusu a shekara ta 1939, wato Sigmund Freud, wanda asalin shi mutumin Austria ne, neurologist ne, Yahudi ne, wanda yake kwararren masanin ilmomin kiwon lafiya na kwakwalwar dan adam, neurologist, wanda kafiri ne Yahudi. Yana da rubutu sananne akan fassarar mafarki, wanda ya rubuta asalin littafin da yaren Ingilishi, ya wannan wato Turanci ne na Jamusanci, an fassara shi zuwa Ingilishi, The Interpretation of Dream. Yana daga cikin wanda suka yi maganganu, amma dukkan nazariya ce take ba ta da wani tabbas, musamman sun kokarin ƙaryata abubuwa da dama waɗanda kuma shari'a ta tabbatar da su. Akwai bayan shi akwai wasu da suka yi rubuce-rubucen su, duk ba za mu ɓata wa kanmu lokaci akan ire-iren waɗannan maganganu ba, waɗanda ba su da wani tasiri na a zo a gani a ilimi irin na shari'a. Shi wannan mutumin, in ba na manta ba, an ce shi ne ya kirkiro wani fanni mai suna psychoanalysis, wato wanda likitocin marasa lafiya kwakwalwa suke amfani da hanyar wajen therapy, wajen treatment ɗinsu, maimakon a yi ta ba mutum ƙwayoyi da allurai, za su yi ta zama ne da mutum suna tattaunawa da shi, suna fahimtar juna, shi suke ce ma psychoanalysis, in ba na manta ba. Allah ubangiji ya samu dace. Don haka za mu taƙaita ne insha Allah wajen yin bayani a bisa abinda malaman musulunci suka yi hasashe a kansa na shi wato mafarki ɗin. Akwai hasashe da dama da malaman musulunci suka yi game da mafarki, kuma wanda yake yana da goyon bayan dalilin shari'a. Daga ciki akwai batu wanda ya zo akan fassara wasu ayoyi da lura da ma'anar wasu hadisai wanda za su taimaka iya fahimtar mafarki ɗin. Yana da kyau dai mu gane cewa mafarki na daga cikin abubuwa na gaibi wanda Allah ya bawa kanshi sani, wanda kuma mutane sun yi iyayensu su gane ba su gane ba. A jami'ar Chicago ta kasar Amurka, an yi wani bincike
shekarun baya wajen shekaru 40 ko makamanta haka sun yi gwaje-gwaje kala daban-daban ga masu bacci da sauran su amfani da na'urori amfani da hanya ta observation da makamanta su amma daga baya ba su cin wata natija ta zo a gani game da fahimtar mafarki din ba to amma muka kalla alal misali fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa a cikin suratu az-zumar kenan الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله شيكي كربان رايوكا سأد سكي متوى كما شيكي كربان رايوكا وأن دبا متوى سكي با بجي سكي والتي لم تمت da rayukan halittun da ba mutuwa suke ba fi manamiha sun shiga cikin bacci Allah sai yake fa yusikul latika ba alaiha almut rayukan da ya karba wadanda ya riga ya zartar musu da mutuwa to sai ya rike su ba za a dawo wa da cikin su ba wa yursilul ukhra sauran rayukan kuma na mutane wanda suka kwanta bacci ba mutuwa suka yi mutuwa ta karshe ba sai a dawo musu da rayukan su zuwa ga ajali wanda yake sananne shine karshen rayuwarsu Allah ya ce lalle a cikin wannan akwai abubuwan lura ga masu tunani masu hankali. Bai ga wannan kaga akwai fadin Allah da yake cewa wa huwal ladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah shi yake karɓar rayuwarku da daddare kuma ya san duk abin da kuke aikatawa da rana. Duk wannan yana nuni zuwa ga cewa bacci din ya dauke rai. Rai din da ake daukewa shike haifar da bacci. To idan bacci ya faru kuma sai a samu mafarki. To sai malamai suke cewa abinda ke faruwa kamar yadda al-Imamu Ibn Mardawiya ya ruwaito hadisi a cikin tafsirin sa daga Ibn Abbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ma kulli malikin idza nama ma kulli insanin malikun idza nama akhadha ruhuhu kowane ne yana tare da wato yana tare da wani mala'ika wanda zaran ka mutu zai dauke ranka sai kai shi duniyar rayuka Ibn Kathir ya kawo cewa malaman salaf suna cewa idan an dauke rai akan tafi da ran duniyar rayuka ne alamul arwah kuma har ma ran yakan je ya saba da wasu rayuka wanda suka mutu ko ya tattauna da su ko su yi sabo to anan ne ake samun yanayi wanda idan ran mutum ya fita daga jikin sa ya tafi wannan temporary fita yaje ya shiga cikin duniyar rayuka wanda suke lahira to a cikin fira da suke da tattaunawa da sabawa shine sai mai wannan ran ya ringa samun rahoto ta hanyar ran shi cewa ga wani abu da ke faruwa shine yake ganin abinda wata duniya take ciki wanda bai san kanta ba wannan yana haifar da mafarki ne kyau idan ran mutun ya tafi duniyar rayuka na kwarai sannan kalla addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a idan yazo kwanciya yake cewa alhamdulillahi ladhi idan ya tashi daga bacci amin yake ce alhamdulillahi ladhi ahyana ba'da ma amatana kaga ahyana Allah wanda ya rayar da mu ba'da ma amatana bayan da ya kashe mu kashewar bacci kenan wa ilayhin nushur zuwa ga Allah muke koma wannan hadisi ne tabbatacce sananne sannan mun kalla kamar irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari kamar yadda yake a cikin hadisin al-Imam Muslim da Ahmad ibn Hanbal da wasu sa daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musuma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn babu wani a cikin ku sai da ya zama an hada shi da abokin gwamin sa na daga aljannu wato shedanin da babban shedan ya wakilta dan ya batar da kowane mutum qalu ibnu mas'ud yake sai mutane suka tambaya suka ce ya rasulullah wa iyyaka ya rasulullah ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam kai ma yanzu kana da irin wannan shedanin dake kokarin batar da kai qala wa iyyaya yace kwarai ko ni ma ina da shi illa annallaha a'anani alayhi fa aslama ku fa aslamu duka akwai riwaya fala ya'murni illa bi khair sai yace Allah da ya ce mike ne akan shi fa aslama sai ya musulunta wannan shine abin da iyad ya goyi baya fa aslam shi kuma shine goyen bayan wato abin nan kenan al-Imam Muslim al-Khattabi fa aslamu sai na kubuta daga barin su fa aslama sai musulunta fa la yatini illa bi khair da haka ni baya umarna da komai sai da abu mai kyau wannan yana nuni zuwa ga cewa akwai wani sheidani da ke tare da kowane mutum wanda wannan sheidani ya tare da mutum kamar tarayyar jikin fatin mutum to shi ne malamai suke ta tattaunawa akan cewa wannan sheidani a sa'ar da mutum yayi bacci to shi yakan tafi ne ya barka sai ya tafi yawon sa idan yaje yana gararan bashi a cikin sheidani ɗan uwansa zai ga wasu abubuwa na wata duniya irin tata ta sheidanu to shine sai mutumin da ke da wannan sheidani sai ya dinga ganin wannan abubuwa cikin farkin shi wanda suke masu firgitarwa kuma su tsoratarwa ko kuma shi sheidanin ya ga yato ɗan uwan sheidanu su dinga firgita mutane to shine wannan shi kuma yana daga cikin abin da malamai suke gani shine source na mummunan mafarki daga wannan sheidanin yayin da ruhin mutum ke tafiya cikin alam cikin duniya ta alkhairan lahira ya kawo mutum sakonni masu kyau shi kuma sheidanin mutum shi ya tafiya ne duniya ta sheidanu sai dinga kawo mutum munanan sakonni waɗanda su ne suke haifar da ire-iren waɗannan munanan mafarki to har ila yau a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa idan ɗayan ku yazo wajen kwanciyarsa to ya kokari ya karkade abin nan fal yanquduhu bidakhilati ibarihi ya amfani da izar din sa ya juya shi ya karkade cikin wandan sa ko wani mayafi ya juya shi abin nan gaba a baya sai ya karkade annabi yake cewa ya fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi mutum bai san da ya bar wajen kwanciyarsa tun daga safiya sai da dare dawo sai kwanciya musamman a irin wancan zamanin da wurare masu duhu babu fitila da sauransu mutum bai san menene yazo ya zauna akan gadon shi din da baya nan ba ta yi akwai wani abu mai cutarwa akwai wani abu wanda zai iya firgita shi ko an aje wani abu ko wata dabba ko wata halitta ko wani kwaro wanda zai iya cutar da kai annabi dai ya ce karkade wannan umarni ne mai muhimmanci kwarai da gaskiya jama'a sai annabi ya ce kuma idan mutum zai kwanta thumma liyaqul in za ka kwanta anjima ga Allah sai kuma sai ka ce bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin wannan addu'a ce daga cikin addu'o'in kwanciya bace bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin mutum ya ce Allah ubangiji na da sunanka na kwantar da barin jikina kuma da sunanka zan daga shi ina tashi bacci idan ka rike rayuwata ya Allah ka kaddara min mutuwa Allah kai mata rahama rayuwar tawa idan ko ka sake ta fahimtar ukura din kenan ya Allah ka ci gaba da kiyaye ni da irin yadda kake kiyaye ainihin wato rayuka na salihan bayi to daga nan ne idan ruhin ya bar jikin mutum to sai ya ji sai ya ta shawagi a cikin duniyar rayuka ire-irensa har kamar da Ibn Kathir yake faɗa ya ce waya ta'arafu ma'al arwah yaje saba ya san juna su gaggaisa da ruhi wa ya tahaddasu ma'a har su dinga yin fira to daga nan ne ake samun ar-ru'ya salihah fira da tattaunawa da hulɗar da ruhin mutum yake yi sanda ya bacci tare da ruhanai waɗanda suke na ƙwarai a lahira ko a alamul arwah shi ke haifar da kyakkyawan mafarki bashara da kuma miye je gani wallahu a'lam shi kuma alƙarin kamar da muka ambata sai ya tafi gun shedan yan uwansa alamul shayatin yaje ya tarayya da su a cikin rayuwar da suke yi su je nan su sokana su je nan su yi barna su je nan su yi kaza su ta shashanci da barna iri daban-daban to wannan shi ke haifar da al-kabus abinda bature na English ke ce ma nightmare wato mummunan mafarki wanda shi ne za mu yi magana a kan nau'in mafarki za ka ji yana daga cikin nau'i irin wannan al-imamu ibn salahi a cikin fatawa ɗinsa da shi da malami an-nihatu fi garib al-hadith wato ibn al-afi kenan sun faɗi cewa ana bambance da ana cewa ru'ya ana cewa kuma al-hulum to al-hulum shi ne mummunan mafarki al-ru'ya shi ne kyakkyawan mafarki suka ce wannan shi ne istilahin da yake mafi shahara to wani nazariya ila wadda musulunci ya yadda ita game da abin da ke haifar da mafarki musamman abin da ake cewa hadisin nafsi shine hankali ko kwakwalwar mutum wanda take tunano masa rayuwa take lissafa mishi wanda ita ce a matsayin wato kamar a ce central processing unit na rayuwar dan adam kwakwalwarsa to bayan da ya kwanta bacci domin koda mutuwa ne mutum yayi akwai gabobin jikin sa waɗanda ba sa mutuwa kai tsaye da zaran an yi certifying din mutum clinically dead, ana iya samun wasu gabobi wanda aikin suke wanzuwa wasu har zuwa kamar awa goma, kamar ido, kamar kunne, ji da gani kenan, to haka kamar kwakwalwa, a yayin da zuciya ta yi failing mutum ya rasu kenan clinically kamar yadda suke cewa. Amma ana samun wasu daga cikin organs din jikinsa waɗannan da na lissafa kuma kamantarsu, likitoci za su fi iya yin wannan bayani, to sai su kuma su ci gaba da yin aiki na ɗan wani lokaci, to kaga mutuwa ma kenan. To ina kuma ga bacci, a lokacin da mutum ya yi bacci waɗannan abubuwan suna ci gaba da motsi. Idan mutum yana bacci yana iya ya ji, in an yi ihu ko an yi magana yana iya ya ji. Haka idan mutum yana bacci, da zaran ya fara bacci kwakwalwar shi ta ci gaba da motsi, yana iya ya ci gaba da review da tunatowa da tattaunawa a kwakwalwance, yana tattauna matsalar wani abu da shafi rayuwarsa. Za ka sai dinga ganin wannan abin yana sake zuwa mishi a cikin ru'uya ta kwakwalwarsa. Wannan shi kuma shi ke haifar da mafarki da ake ce ma hadisun nafsi. To muka lura a nan ɗan uwa masu albarka, sai mu ce kenan alal aƙalla muna da nau'o'in mafarki aƙalla muhimmai guda uku kenan, waɗanda kuma haka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da bayani a kansu. Akwai hadisi wanda al-Imamu al-Bukhari da Muslim suka fitar daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, wanda mun ambace shi a baya, babu laifi mu ƙara ambacen sa, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ar-ru'ya salasatun, far-ru'ya salihah bushra min Allah, wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan, wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsa. Wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim. Wannan lafazin da na karanta shine lafazin al-Imam Muslim insha Allah, wanda yana cikin mujalladi na hudu na littafin shi Muslim din. Annabi yace ar-ru'ya salasatun, mafarki iri uku ne. Far-ru'ya salihah, akwai mafarki nagari. Wato al-Imam al-Qadi ya yake cewa abinda ake nufi da nagari anan, ana nufin as-saliha wal hasana hasanun zahiruha, ana iya wato mai kyau wanda zahirin abinda zaka gani mai kyau ne, kamar ga mutum yana shan wani abu mai daɗi, ko yana cin wani abu mai daɗi, ko ya samu wani abu mai daraja kamar ilimi ko sarauta ko dukiya ko aiki ko aure ko an masa haihuwa, wato abinda dai a bisa ɗabi'ar ɗan adam wannan abin abin Allah san barka ne. Wannan ido kan ma'anar as-saliha. Ko kuma wato na biyu daga cikin ma'anar as-saliha shine ma yahtamilu anna murada minha sahih, wato wanda ya zama saliha saliha lil ta'bir, za ta dace a yi mata fassara mai kyau. Ko da abinda mutum ya gani wataƙila ba zahirin abu ne mai kyau ba, amma dai yana da fassara mai kyau, domin akwai abinda za mu zo a gaba, akwai abinda idan mutum ya gan shi a farki sai ya ga kaman ba mai kyau ba ne, amma kuma fassara shi tana iya zama abu ne mai kyau. To wasu suka ce as-saliha ay salihatan, ana nufin salihatan litta'bir, wallahu a'lam. Na biyu kuma shine faruya saliha bushra min Allah, wato bushara ce daga Allah, wato wani al-bashir ne Allah subhanahu wataala yake yi wa mutum cewa wani abu mai kyau zai faru da shi, ko da waninsa yayi ta addu'a yayi ta neman dace a wurin Allah. Nau'i na ɗaya kenan shine wancan da muka faɗa cewa ana samun shi ta hanyar wannan abin nan, wato rai da ke fita daga jikin bawa ya ji shi da duniyar rayuka kuma ya hulla da su. Na biyun shine annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan, da mafarki wanda shedan ne yake so ya firgita mutum ya sa mashi bakin ciki, shine irin wanda muka ji daga Abu Salama yake cewa idan ya farki hankalin shi yakan tashi ya ji kamar zai zazzabi saboda damuwa. To irin wannan ne mutum ya mafarki wani mummuna mafarki, ya ga ana gobara ko ana kisa ko ana wani abu mummuna, ko an kore shi daga aiki, ko ƴaƴan shi sun mutu, ko matar shi ta saƙe shi, wani dai abu wanda zai bashi tsoro, ko dukiyar shi ta ɗaiɗaice, ko an yi mishi sata haka. To irin wannan shedan ne yake zuwa dan kawai yadda ya sa mutum waswasi a farke, kuma ya sa maka waswasi a cikin bacci. Allah ka tsare mu. da uku shine wa ru'ya mimma yuhaddithu almar'u nafsahu, da kuma mafarki wanda mutum ke magana da kansa, wato shine da kanshi yake wa kanshi abin nan yake tunanuwa ko yake ci gaba da abin nan yake ci gaba da abin nan jujjuya al'amarin sa. الإمام ابن ماجه شكما يرويته حديثها إلى يودك عوف بن مالك من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ينتشوى إن الرؤيا ثلاث منها أحاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة فقالنا حديث شكما الإمام ابن ماجه وانا حديثنا تبتتش شكما يقول وانا شمبينا نسيري كوي أن شنزا wanne aka fara ambata annabi anan sai ya ambaci na farko ya ambaci yace ahawilu ahawilu wato abin nan al'amari ne al-haud shine al-khawf ash-shadid tsoro mai tsanani al-khawf ko al-amr ash-shadid wani abu wanda yake muhimmi wani abu wanda yake wato me ban tsoro babba min ash-shaytan wannan daga shaytan ne li yahzuna bihabna adam dan ya ainihin wato sa wa dan adam damuwa game da wannan rayuwa ta shi. Na biyu kuma annabi yake cewa alayhi salatu wassalam yake cewa wannan ha ma ya humu bihi ar-rajul fi yaqzatihi, abin da ya damu mutum a rayuwarsa a farke akwai wasu damuwa da dame shi, dan makaranta ne to abin da dame shi jarabawa da karatun sa, dan kasuwa ne abin da dame shi jarin shi da kasuwancin sa, wani kuma ya damu da ƴaƴan shi ƴan mata sun girma ba su miji ba, wani ta damu da ainihin wato rigima da suke da mijinta ko da kishiyarta, wani ya damu da makwabcin shi, wani ya damu da kaza, duk abin da mutum ya damu da shi. In dan makaranta ne ya iya farki ya gan shi ya je lacca ya ga ana jarabawa an manna result, idan tana son miji ne ta mafarkin ana aure ana biki ko an ba mata aure, haka dai sai mutum ya ta ganin abin da shi ne dama yake damuwarsa, in yana farke in ya zauna tunanin da yake yi kenan, wanda koda sallah ya shiga ne ke fara zuwa maka cikin tunani abin da ya dame ka a rayuwa, wanda shi ne wato shugul shagil abin da ka sa a gaba, to sai ka gan kana mafarki sai ka gan shi, wannan bai da wata fassara, kawai zuciyarka ta cike ci gaba da tattaunawa akan wannan. Yadda ka san idan an sauke tukunya akan wuta ba za ta yi sanyi lokaci ɗaya ba, za a riga an dafa abinci zai ɗauki lokaci kafin ya sanyi, hakan kai tafiya da mota ka zo ka aje ta da ka kashe ta ba za ta yi sanyi ta zama kamar ba a tuka ta ba, to haka kokolon mutum a san da ya fara bacci abinda take ci gaba da yi kafin ya bacci continuously wato ko da yaushe ba ta fasa lissafe da tsinkaye, to sai ta ci gaba da wannan lissafe da tsinkaye alhalin kana bacci. Na uku da aka ambata nan shine annabi yake cewa wa minha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, wato mafarki salih din kenan, wani zama ɗaya bisa 46 na mafarki. Wannan su ne nau'o'i guda uku na mafarkai waɗanda suke sananu daga wannan hadisi. Al-Imamu Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ya ƙoƙarin ya ƙara wasu, yake yana ganin cewa wancan adadin mafhumu laqab ne za a iya ƙara wasu, za ka sai ya ƙara da batu ya kira shi da suna tala'ubu shaitan, wasa da shaitan yake yi da mutum, a ce wasa wannan nau'i ne mai zaman kansa, a inda ya kawo hadisin al-Imam Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya ce masa ya manzon Allah ni na kasance ina bacci sai naga kamar an zo an sara kaina, kuma sai ya fadi ƙasa sai ya ruka a guje kan ni, kuma sai na bi shi a guje zan ɗauke kayana, sai annabi yake ce mashi la tuhaddith an-nasa bi tala'ubi shaitani bik fi mananik, ka dina ba mutane labarin irin wasan kura da shaitan yayi da kai a cikin baccinka. Jabir mai riwaya yake cewa daga baya bayan da annabi ya mutum wannan tankiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauka mumbari ma zai hudu ba a wasu daga cikin hudubinsa, sai da ya ƙara maimaita wannan zancen dan kowa ya je, ya ƙara cewa la yuhaddithanna ahadukum bi tala'ubi shaitani bihi fi mananik, kada wani ya zo yana ba da labari da irin abinda shaitan ya masa na wasa da rayuwarsa a cikin mafarki. Ibn Hajar ya ce wannan nau'i ne daban, sai dai a ƙashin gaskiya malamai suna ganin wannan haƙilawa yana cikin dai wancan na tahzimu shaitan. Ibn Hajar rahimahullahu ya ƙara kawo wani ya ce ru'ya ma ya ataduhu ra'i fil yaqaba,
shine abinda mutum ya saba yi yana farke kamar wanda yake ya saba cin abinci a lokaci kaza to idan lokacin ranan ya samu yanayi yayi bacci a daidai lokacin sai ganshi na cin abincin idan ya saba misali yana yawan yin rigima da wani suna yin fada to in ya kwanta bacci sai ganshi suna yin fada idan ya saba yin wata harka a daidai lokaci kaza kamar a ce ya saba tafiya wani gari a rana iri kaza a wannan ranar sai bai je ba saboda wani dalili dan ya kwanta bacci kawai sai ganshi yayi mafarkin ya tafi wannan kaso me yasa saboda kwakwalwar ta riga ta zama programmed tana tsare da irin wannan abin da yake a irin wannan lokacin to ran da bai yi ba sai ta ci gaba da lissafa mishi tana tuna mishi kamar yadda ka san misali kana da calendar a handset ɗinka wanda take da alarm tana tuna maka abubuwan da kake kuma kamar haka ibnu adar ya ce wannan ma daban ne sai dai malamai suna ganin har ila yau wannan yana cikin hadisin nasu ibnu adar ya ƙara kawo wani shine adghafu al-adghaf abinda ke nufi al-adghaf jam'i na ainihin wato adghaf adghaf wanda asalin ma'anar adghaf shine ciyawa wacce take cakudaddiya tsakanin bushashiya da danya kamar aka samu damin ciyawa irin wanda ake ba dabbobi sai zama damin ba zallar danyen ciyawa ba sai ba kuma zallar bushashiyar ciyawa ba an cakuda ne ko kuma kamar ka cakuda misali gawa da dusa inda ake dabbobi to duk wannan ana kiran shi da suna addagas wato cakudaddiya tsakanin danye da bushashen abu wanda kaga ba za a iya galabaita da shi a ce danye ne duka ko busasshe ba to ne shine asalin literal meaning na addagas to aka ce addagas wato ire-iren wannan mafarkai wanda abinda malam yace akan su shine irin mafarki wanda ya cakuɗe tsakanin ru'ya saliha da kuma wanda yake na shaydan din can haka ko kuma ru'ya saliha da hadisin nafsi sun cakuɗe an gaza fahimtar wanne ne shi da kaga mutane annabi zaman annabi Yusuf waɗannan malamai suka ce addawasu ahlani wannan mafarki ne kawai wanda yake rudani cakudaddan mafarki kuma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi suka ce mu san fassarar shi ba to alqur'ani bai ƙaryata rashin sanin fassarar addawasu abin da ya ƙaryata shine wannan mafarkin dai ba addawasu bane da haka addawasu ba a sanin fassarar shi yana da rudani kuma yana da kama da mafarki wanda yake mai kyau don haka wani lokaci sai a je a fassara shi ba tare da an tantance ba to shi wannan irin mafarki kamar da Ibnu Salahi ya kawo a cikin fatawa dinsa cewa shi al-adghaf daga cikin sha'aninsa da ake gane shi baya zuwa da bayani akan wani abu da zai faru a gaba kaga ya saba da mafarkin da sarkin Misra yake kenan kuma ya galibi yakan yi yakan zo ne akan abin da mutum yake yi ko ya saba yi abin da yake a rayuwar shi zaka kuma a lokaci guda mai yin mafarkin yana cikin tsoro ko damuwa ko kuma wani abu da zai bashi farin ciki wani lokaci har yana cikin mafarkin ma har sai ya magana na kusa da shi ya ji magana kamar yayi sambatu kenan haka duna daga cikin da ake gane alamar bacci abin nan adrat ko kuma mutum ya farka tare da wata bukata kamar ya farka ya ji na jin kishi ko yunwa ko yana zai so ya je ban daki ko makamantar su duk wannan suna daga cikin abin da ke taimakawa wajen a gane cewa mafarki ne wato adrat wallahu alam to shi ma dai adrat yana cikin dai wancan ne na hadisin nasu to a cikin nau'i na mafarki wanda yake mara kyau din can na shedan akwai wanda ake cewa al-kabus shine wanda nasara English suke ce mishi nightmare wanda yana fadawa ne cikin wancan bakin ciki da shedan ke sanyawa mutane kamar da shedan yake mutane kaidi da makirci suna farke har kuma yake kokari musu kaidi da wasu wasi a cikin bacci ta hanyar kawo musu kabus din nan dan ya togar tasu ko ya wulakanta su to wannan kenan insha Allah game da menene mafarki mun ji cewa mafarki dai ga yadda yake faruwa kuma asalin hakikanin shi Allah ne dai kawai bawa kansa sani amma dai wani abu ne daga cikin wanda ke tabbatar da hikima da dayantaka Allah da karfin mulkin sa da kuma yadda yake sarrafa abubuwa yadda ya ga dama sannan kuma Allah bai bai mutane ilimi na fahimtar yaya abin yake fahimta ta kike da kekewa dukkanin abin hasashe ne da kuma iskin batsi daga cikin wasu nasoshi insha Allah lura da cewa lokaci ya kure zamu saurara a wannan gaba insha Allah sai kuma Allah ya kai mu darasi na gaba Allah ubangiji ya samu dace Allah ya taimake mu a al'amuran mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu da zanuban mu Allah ya sa mu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah.